sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsin yau Laraba 20 wato 2 ga watan Agustan shekara ta 2023. Bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan bitar abubuwan da suka faru a cikin mako daya da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Jamhuriyar Niger. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin ƴan Niger da ma sharhin masana dangane da tasirin matakan da kungiyar ECOWAS tace za ta dauka kan masu juyin mulkin na Niger.
To wannan mataki da suka dauka gaskiya mataki ne wanda zamu ce Allah da ya san inda abin za shi tsaya. In abin ya tsaya hakan ga wadancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe ƴan ƙasarta da kuma ƴan ƙasashen Turai daga Niger a jiya Talata. Kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe ƴan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Niger na sama. Ma'aikatar ta kuma ce ƴan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. Ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani ya faɗa a shafukan sada zumunta a jiya Talata cewa Italiya ita ma za ta tura wa ƴan ƙasarta da ke birnin Yamai jirgin sama na musamman da zai kwaso su. Jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu Washington na nazarin halin da ake ciki a Niger kafin ta yanke shawara akan ko za ta janye sojojinta da ke taimakawa a ƙasar ko a'a. Niger dai kasar kawance ce mai muhimmanci a yaki da ta'addanci a yankin. An gabatar da tuhume-tuhume akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya Talata a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi akan kokarin da yayi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Tuhume-tuhumen sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin Amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin. Tuhume-tuhumen laifuffukan daban-daban karo na uku da aka gabatar akan tsohon shugaban a yayin da yake neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024 na zuwa ne bayan wani daddaden bincike da gwamnatin tarayya ke yi akan kulle-kullen da Trump da abokansa suka yi na neman hana rantsar da sabuwar gwamnati cikin lumana, sannan shi kuma ya ci gaba da zama kan kujerar mulki duk da cewa ya sha kai a zaben da shugaba Joe Biden ya lashe a wannan shekarar. Da Trump ke fuskantar tuhume-tuhume da yawa, tuhumar da aka gabatar akan Trump a jiya Talata ta ja hankali sosai saboda zarge-zargen cewa wani tsohon shugaban ƙasa ya kai wa tushen demokradiyya farmaki a wani yunkuri na ci gaba da rike madafin iko. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Sai dai kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Mako daya kenan da sojoji suka yi juyin mulki tare da bada sanarwar hanbarar da shugaban Niger Bazoum Mohamed. Abubuwa da dama sun faru a cikin makon kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakilin mu a Maiduguri Haruna Dauda Biyu.
Hayo yake cika mako guda da juyin mulkin da aka yi wa Jamhuriyar Nijar daga cikin kasashen da ke shirya Afirka ta tsakiya cikin kasashe 16 da ake da su. Wannan zai iya cewa guda hudu na hannun sojojin kasar da yi. Waɗannan kasashe dai sun hada da Mali da Burkina Faso da Guinea kuma Jamhuriyar Nijar din wanda a yau din take cika mako guda a hannun sojojin kasar. Tunye kungiyar kasashen ECOWAS suka dai wa kasar Nijar din mako guda da cewa ta yi kokari ta maida mulkin ga hannun farin hula sai dai sojojin da suke wannan juyin mulki da alamu sun yi kunnan uwar shegu game da wannan umuri da shugaban kungiyar ECOWAS wanda kuma shine shugaban Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bada na cewa sattara kayan su su gaba kuma su yi kokarin mai da wannan mulki ga hannun farin hula jamhuriyar Niger inda ke kasashe da iyaka daban-daban na lahiyar Afirka na ci gaba da fuskantar barazana daga sauran kasashen duniya ana mulkin demokradiya ne a kasashen duniya da dama kasar Niger da yake amfani da harshen faransanci a hukumance sun so an fuskantar barazanar tashin kayayyakin abinci haka zalika shugaban kasar Chad da ke makwabta jamhuriyar Niger din ya soma yunkurin shiga tsakani na kokarin ganin yadda za su sassanta wannan lamari da ake ganin kaman ta ce ba za ci ba ya kwashi tsawon mako guda wanda tun da farko sai da aka yi tabbacin cewa ko sojoji sun karbi wannan mulki ko kuma a'a wanda ka bayyana suka bayyana sunan shugaban wanda zai jagoranci wannan mulki na soja ya masu lura da harkokin tsarin mulkin demokradiya ke ganin wannan lamari Yakubu Musa Uba na ɗaya daga cikin wannan mutane ga kuma abin da ke cewa
dai gaskiya abin takaici ne don wasu suna cewa sauran kasashen juyin mulki kamar su Mali Burkina Faso da su Guinea me yasa sai Niger amma abin da nake so mutane su fahimta shine su wayannan kasa ita Niger fa yanzu ne fa aka samu mulki daga farin hula zuwa farin hula cikin nasara amma irin su Mali da sauransu ai shugabannin su ne na da sun gama sabin teno nasu amma sun ki tafiya ashe yasa sojoji suka shigo ita ko na Niger an samu nasara ne na farko a Niger farar hula ba sarar farar hula kuma bazin ya zo ya fara aiki kowa na ganin aikin sa amma sojojin na ce matsalan security ne su wa suke maganin security ai su din ne suka gaza su bai kamata su yi laifin zuwa gaba zun ba abun da ya dace kawai shine a zo na sasanta su mika wannan don Niger su ci gaba
to ba ma sai haka mai yiwa ne ganin cewa idan suka mika wannan mulki su ma ba su sha ba
a za su sha mana zama za a tattauna a yi alƙawarin da su ma sun nuna suna kishin Niger ne sai a nuna musu a wannan hanyar fa ba zai kai ga mutunta ba duk in sun tafi da wannan jimaki na tabbata maka nan ba da jima ba wasu ma yanzu haka suna tunanin su sake tafi da wannan gwamnati za a fara samun irin abin da aka samu a Somali da sauransu wanda sojoji sun karba mamakon security inganta sai dada rugujewa
sunana Abubakar Sadiq duk shugaban ni kasashe ko kuma duk wani babba wanda yake jagoran jama'a yayi adalci don in ka bincika rashin adalci shi yake jawowa irin wayannan tashe-tashen hankali da wannan gagan cewa sojoji na karbin mulkin kasa me wa akwai dan abun da bai dace ba ake yi duk wanda ya zama shugaba to ya kokwanti yayi kokari ya gan yayi adalci saboda a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa
sunana Muhammad Abubakar ka duba wannan shugaba da aka yi wa wannan juyin mulki ci gaban da ya kawo ai idan suna da kishin kasa kuma suna son ci gaba musamman ma da ainihin dore wanda demokradi ya kamata su bar shi ya gama wa'adin sa abu ne na wanda zamu zauna a tebur din matsaloli suka hango yake da shi da za su bashi ko a rubuce to ko ta hanyar gidan radio ganin shugaba ne wanda yake jin shawara
wasu masu lura da harkokin tsarin mulkin demokradiya a Najeriya kenan ke sharhi game da yadda suke ganin wannan lamari zai kasance Haruna Dauda View muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda View har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya
Jami'an Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow amma makaman kariya ta sama na kasar sun harbo wasu jirage biyu marasa matuki a wajen babban birnin Rasha magajin garin Moscow Sergey Sobyanin ya faɗa ta kafar Telegram cewa yanayin harin da aka kai kan benen yayi kama da wanda jiragen sama marasa matuki na Ukraine suka kai a ranar Lahadin da ta gabata ba a dai samu rahoton wani ya jakkata ba sakamakon harin na ranar Talata Ukraine bata cika fitowa fili ta dauki alhakin harhare a cikin Rasha ba amma harharen da take kaiwa na karuwa Prime Minister kasar Mongolia Oyun Erden da Minister harkokin wajen kasar Batsek Patmung sun iso nan birnin Washington a jiya Talata don fara ganawa da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da kuma wasu manyan jami'an Amurka a wannan makon Mataimakiyar shugaban kasa Harris na farin cikin marabtar Prime Minister Oyun Erden na Mongolia a fadar White House a yau 2 ga watan Agusta Wannan ziyarar za ta nuna ƙarfin dangantakar haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Mongolia da kuma aikin da muke yi na zurfafa dangantaka ta fannin siyasa, tattalin arziki da al'adu. A cewar sakatariyar yada labaran Harris Kristen Allen a cikin wani sako da aka rubuta a shafin sada zumuntar X wanda a da ake kira Twitter. Wannan ita ce ziyarar aiki ta farko da wani Prime Minister kasar Mongolia ya kawo Amurka tun shekarar 2018. Ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ƙara faɗaɗa haɗin gwiwa akan harkokin tsaro a yankin da kuma ma'adanan kasar Mongolia da ke da matukar muhimmanci wajen ƙera kayayyakin fasahar zamani da na makamashin da ake iya sabantawa kamar motocin lantarki masu amfani da batir.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daya daga cikin al'amuran da ke ci gaba da daukar hankalin jama'a dangane da juyin mulkin soji a jamhuriyar Niger shine matakan da kungiyar ECOWAS take za ta dauka da suka hada da kakaba takunkumai da batse kasar har ma da yin amfani da karfin soji in hakan ta samu. To sai dai manazarta na ci gaba da bayyana tasirin da hakan kan iya haifarwa kan yan kasar da ma na kasashen da ke daukar matakin, kamar da za ku ji a tattaunawar mu da dan jarida kuma mai fashin baki Shu'aibu Mungadi.
To yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokradiyya a kasashen Afirka abu ne mai kyau, amma dai matakan da kungiyar ECOWAS ta dauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske. Na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu, wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea, duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke. To amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba, abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na Chadi wanda shi ba zababbe bane. Kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi suke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa. Tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS, kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu. Na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su kuma suna da iyaka ta kudda kut da ƙasar Niger, ba za su kyale wato a nuna sojojin juyin mulki na ƙasar Niger wato ƙarfi ba, domin idan haka ta faru lokacin da aka murkushe waɗannan sojojin ba mamaki su ma a maida hankali ga na Mali da na Burkina Faso da na Guinea. Saboda haka na san zai wahala kwarai ba su zo suka yi taron dangi suka kama ma kasar wato Niger ba. Abu na biyu, Najeriya wanda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS, tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin kasa, yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin sojojin da za su je su daura yaki da wata kasa.
To menene tasirin da kake ganin cewa matakan na ECOWAS za su haifar?
Wato idan aka tadda wannan yakin ya barke, ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Niger za su dandana kudansu, irin jihohin Sokoto, Kebbi, jihohin Yobe da Borno da Kano da Jigawa da Katsina, tabbas wato za su dandara kudansu da jihar Zamfara, saboda za hare-hare za su yawa, harkar ta'addancin nan za su yawa. Haɗin kan da ke tsakanin ƙasar Niger da Najeriya na harkar tsaro akan iyakokin ƙasa shi ma zai taɓarɓare, kenan za a rinka shigowa da miyagun makamai wato 'yan ta'addan da ke ta'addanci a Najeriya, yanzu za su samu dama su rinka shigowa da miyagun makamai daga Libya da sauran kasashen da ake shigo da makamai su biyo ta Niger ba tare da an taka musu birki ba, saboda akwai wato rashin dangantaka mai kyau tsakanin Najeriya da Niger ko kuma ana yaki tsakani kuma kada Najeriya ta manta da cewa Niger ta kama ma Najeriya sosai ta taka rawa kwarai lokacin da Najeriya take yakin basasa lokacin da wasu kasashe suke hana a shigo da makamai ga sojojin Najeriya Niger ta bada kasarta an bi ta nan an shigo da makamai sojojinta sun shigo an yi amfani da abubuwa da dama daga Niger an samu hadin kai domin cin nasarar yakin basasan Najeriya yau shine za a ce Najeriya za ta zo ta yaki Niger don haka wannan ba shawara ce mai kyau ba abinda dai muke hange shine ko shakka babu waɗannan shugabanni na kasashen ECOWAS wato cikin su ne ya duri ruwa ganin ana yawan juyin mulki a wato kasashe na ECOWAS suna jin tsoron ila ingemin dan uwanka ya kama da wuta to ko ka shafa manaka ruwa ko kuma a taro a kashe abinda yake mafi ala shine madadin nuna karfi wanda ba ma zai yi ba kuma ba za a ci nasara ba kuma abinda muke gani akwai kasashe na duniya waɗanda suke shirye suke su tallafa ma kasar Niger musamman kasar Rasha do ko ita kanta Faransa babu wanda zai iya bude baki ya ce ba da hannunta akai wannan juyin mulki ba illa dai al'amari ne na kissa irin ta diplomasiya wanda ba za a yi saurin ganewa a fili ba amma dai ko menene wato tattaunawa ita ce mafi ala a irin wannan lamari ba wai barazana da nuna karfi ba
to madalla wato idan za a yi tunawa a shirin mu na safe mun soma kawo muku tattaunawa da Zara Fage ta yi da jakadin Niger a nan Amurka Mamadou Kyari Liman Tungwiri dangane da yanayin da kasar take ciki a yanzu za mu kawo muku karatun tattaunawar daga inda yake bayani kan shi wato inda shi ma yake bayani kan illar da matakan kungiyar ECOWAS za su haifar
matakin nan da aka dauka zafin shi zamu ji yanzu ma ana jin zafin shi talakawa suna jin zafin shi kudin shinkafa yana karuwa electricity Nigeria ne take ba mu da ita muke dogara mu samu electricity ta ce za ta yanke taimakon da muke samu daga ko'ina abin da ya kama daga America ya kai Union Europeenne ya kai Germany ya kai Faransa duka tsayarwa zaɓe zai samu cikin halin muguwar hali wannan ko bai kamata ba a yi murnar shi bai kamata ba a tura jama'anmu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga intihari to shi ne muke kira waɗannan sojojin su yi hankali su tana daɗin kansu daɗin kan mutum guda bai isa ba a ɗora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala
shin kana ganin matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take kokarin sanya ma Niger yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya
kwarai kuwa ina tsammanin in suna da hankali inda gaske suna son ƙasar mu inda gaske suna yancin ƙasar mu inda gaske suna kishin jama'an mu inda gaske ba su so jama'an mu da shi dai sun wahala ai mun ga abin da yake faruwa inda irin wannan takunkuma akai a kauye a wasu kasashe wahala ne bakin wahala ne ga talaka bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta to bai kamata ba mutum ya sai ya kuskure a duniya amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya da cikin duniya duka da malamai da masu iko da masu arziki kowa ya jinka kuskure kai sai ka koma hanyar gaskiya in ba ka yin haka nan kai ne shaitan kai ne mai jama jama'a wahala wannan kuma abin kirki bane
to ya kake ganin gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka yi akan cewa za su dafa wa Niger idan ECOWAS ta tura sojoji kasar
wannan babban shirme ne su sun ce kenan sun fara yaki da duk makwabtan mu sun fara yaki da jama'a wanda muka yi ba yau ba ya yi shekara 50 muke zaman arziki muke alaka da su za su yaƙe su a dalilin ne su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su na dare ya ishe su na rana wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa wannan tashan baki kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa a mai da hankali a zama dattijai ai abin da yake ma mutane alheri shi muke so
to ko bai ga jami'ai da kuma wato masu sharhi akan al'amuran yau da kullum su kansu ƴan kasar ta jamhuriyar Niger musamman mazauna kasar Kamaru sun bayyana irin yadda suke fargaba kan tasirin matakan na kungiyar ECOWAS akan masu juyin mulkin na kasar jamhuriyar Niger ga rahoton Muhammad Awal Garba
ƴan kasar Niger suna ta kokarin tofa albarkacin bakin su kan al'amuran da kasar su za ta iya fadawa a ciki kasancewar kungiyar ECOWAS ko Sirriyawo sun yi kokarin ganin cewa za su yi amfani da karfin tuwo wajen kwace mulki daga hannun dakarun tsaron kasar jamhuriyar Niger wanda suka kwace zababbiyar gwamnati ta Muhammad Bazoum ga abinda ƴan kasar Niger din mazauna kasar jamhuriyar Kamaru suke fadi
to lalle akan wannan matsaloli da muke huskanta ko in ce da kasar Niger take huskanta sai mu ce Ubangiji Allah ya kawo muna saukin shi da yake kowa da duniya an nuna musu abin da yake wucewa Niger yanzu ta shiga cikin wani hali wanda yake an rufe hanyoyi da ayyuran kasa da sama sai mu ce Allah ya hada kanuwan su su sozawa su yi aiki mai kyau kuma mu muna roko ga duk al'umman Niger su hada kai a zama daya sozawa in sun dauka iko a tsaya a dibe su in za su yi aiki mafi alheri kafin su mai da iko a horo hulla
sunana Muhammadu Hamisu Sa'idu kuma galgidan militawa lalle wannan juyin mulki da aka yi mu kan ba mu ji dadin hakan nan ba amma abinda muke fata dai Allah ya sa shine mafi alheri gare mu
yanzu da kake ganin idan haka ya faru an da ECOWAS ko Sirriyawo suka dauki wannan mataki ga kasar Niger da kuma sojojin kasar Niger
to wannan mataki da suka doka gaskiya mataki ne wanda samu gamu ce Allah da ya san inda abin za shi tsaya game da wannan mataki da suka doka saboda in abin ya tsaya hakan ga wadancan sun ka tsaurara shi ma abin ba a san inda zai tsayawa ba
to yanzu wani kira zaka yi wa bangalori guda biyu da sojoji da kuma su fularan hula
to lalle kiran da muke musu yanzu mu muna fatan dai a samu asasanta asasanta saboda abin an riga ya faru za a ce
haka zalika wadansu daga cikin ƴan siyasan kasar jamhuriyar Kamaru kamar Alhaji Ali Dana shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kan hambarar da gwamnatin Mahmud Bazoum din da sojojin kasar jamhuriyar Niger din suka yi ga abinda yake fadi a wannan hirar da muka yi da shi
lalle ko wannan abin da ya faru wato kudin ce juyin mulkin da aka yi a Niger babu mamaki a ciki wato masu lura da siyasan Afrika kam ba za su kasance masu mamaki wannan al'amarin ba domin tun so min wato ake ce dai akwai wuta a kaba sai to kaga wannan ba je ba mu kowa mamaki ba na farko kenan na biyu kuma shi ka duba kaga wani ne yayi wannan juyin mulki kaga Ahmadu Abdurrahman na wato mutum ne da Muhammad Yusuf ya dauke shi ya bashi amana tsaro na Bazoum wato shi kan shi ya dauke shi a karshe wato ya bashi gaskiya yadda da shi kuma ya bashi amana tsaro fada masarauta kuma wato da sarkin ma ga gabaɗayan shi wato shugaban kasa kamar yadda shi ma ya kasance shi yake kare shi to kaga da juyin mulki da shi ka kasance wato mutum bai tunani shi kaga kamar cewa wato ba canja dai mutum ba wato canjin mutum aka yi amma ba canjin siyasa ba gaskiya wato muna tuna cewa ma babu laifi ka ga cewa ko da hannun Faransa a ciki da shauran su domin wannan general nan wanda ya juyin mulkin nan da abubuwa da yawa suna nuna cewa lallai kwana da alaka da kasan Faransa kwarai da gaske.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Niger dake arewa maso yammacin Najeriya inda wasu ƴan bindiga suka kai hari kan wasu al'umomi a ƙananan hukumomin mulkin Mariga da Kwantagora inda suka kashe mutane uku tare kuma da yin awon gaba da wasu da dama. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Yan bindiga sun hallaka akalla mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga ƙananan hukumomin Mariga da kuma kwanta gora na nuna cewa maharan sun hallaka mutum guda a yankin kamfanin Bobi tare da yin garkuwa da wasu kimanin mutane 13 bayan da suka kora shanu masu tarin yawa da kawowa yanzu ba a gama tantance yawan su ba wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa yayi ƙarin haske akan lamarin
ga mutane da suka fasa a hannunsu yanzu haka mu kuma yanzu haka tun jiya mutanen mu na saman duci yara kanana da yunwa wallahi wasu na su ma yanzu haka kan yunwa
tun kwashi mutane da yawa inda kuke
innan Bobi ba sun dauki mutane a yanzu ya kai mutum 11 kuma ba a gama kididigewa ba
amma dai ba su kashe kowa ba ko
an kashe mutum daya garin musan da za su huto
a karamar hukumar Kwanta Gora ma bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin kamfanin waya inda suka kashe mutum 2 dake zaman yaya ga wani magidanci mai suna Alhaji Umar Ori Malam Muhammad Shehu Kwanta Gora yayi karin haske akan yadda waɗannan yan bindiga suka auka wannan yankin
nan kamfanin waya na ruga Alhaji Uje kuma da sun kashe musu yara guda sai kuma sun ka dauki dan dan yayin shi sun zo nan gudu su dauki wasu fulani guda 2 akwai Malam Shehu na Bani da ya ta da Malam Isu al'umma ciyaman shi ma sun to gona kuma kan kitar wesu aka dauke su yanzu ga suna hannu
shugaban karamar hukumar Mariga Alhaji Adamu Abbas kasuwar Garba ya tabbatar da yadda yan fashin dajin ke ci gaba da aukawa jama'a a yankin amma ya ce hukumomi na daukar matakai a kansu
mun sa sojoji mu sun tarbe su sun yi fada da su a nan wajen hanyar nan na kirjin zafin Ghana da deputy governor na tabbatar mishi da bayani ya ce insha Allah za a samu yadda aka yi ta koda ta sama ne a farauce su
nan to kuna da adadin mutanen da suka diba ko suka kashe
ba dai labarin mutuwa amma dai an tabbatar mini da nan tsakanin Bobi sun dauki mutane wanda ba a dai gaya mini adadin su ba
to kokarin jin ta bakin rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura amma a lokacin da na tuntube sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ce zai hada ni da wanda zai yi magana akan lamarin a saboda haka in saurara za a kira ni daga ofishin mataimakin gwamna amma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani a yanzu dai waɗannan yan bindiga na ƙara kai harare a sassa daban-daban na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Kasar Faransa ta ce ta fara shirin kwashe 'yan kasarta da kuma 'yan kasashen Turai daga Nijar a jiya Talata kusan mako guda bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa matakin kwashe 'yan kasar na zuwa ne sakamakon tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai da kuma rufe iyakokin Nijar na sama. Ma'aikatar ta kuma ce 'yan kasar Faransa ba su iya samun damar barin kasar ba da kansu. An gabatar da tuhume-tuhume akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jiya Talata a binciken da ma'aikatar shari'a kasar ke yi akan kokarin da ya yi na soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 gabanin mummunar tarzomar da magoya bayansa suka yi a ginin majalisar dokokin Amurka. Tuhuma-tuhuman sun kunshi hada baki da wasu don yaudarar gwamnatin Amurka da kuma tuntubar waɗanda suka shaida lamarin. Jami'an Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin sama mara matuki na Ukraine ya afka kan hawa na 21 na wani dogon bene a birnin Moscow, amma makaman kariya ta sama na ƙasar sun harbo wasu jirage 2 marasa matuki a wajen babban birnin Rasha.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.